daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwane duk a jamhuriyar Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Maryam Dodo da muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 3:30 na yamma kenan a nan Washington DC, 8:30 kuma agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wakilan kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross daga birnin Geneva sun kai ziyara a karamar hukumar Kala Balge da ke jihar Borno, inda dakarun Najeriya suka kai har-haren sama bisa kuskure.
Sun zo ƙasar Najeriya ne domin yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu.
To, bayan cafke wasu ɗimbin makamai da aka yi a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya a jiya Litinin, masana harkar tsaro a ƙasar sun fara tsokaci dangane da wannan babban kamu da aka yi.
Wannan abu ne wanda yake na tashin hankali ba da gaske. Yayin da bindiga suka shiga hannun waɗanda bai kamata ya shiga ba, to ka san ko akwai matukar tashin hankali a kowane ƙasa ne.
To, yau kan wannan batu muke so ku tofa albarkacin bakin ku. Shin ya kuke kallon wannan al'amari na cafke makaman da aka yi a jihar ta Lagos? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma fa duka sai mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron cikin gida a Amurka ta kare kudirin aiwatar da umarnin takaita shigowar baki da shugaba Donald Trump ya gabatar, tana mai cewa Amurka ba za ta yi wasa da rayukan Amurkawa ba. Wannan matakin na ba na hana shigowa bane kwata-kwata, an dan dakata ne na dan lokaci don samun damar yin bincike akan ƴan gudun hijirar da ke cikin kasar da kuma duban tsarin ba da takardar visar shigowar kasar, a cewar sakataren ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta Amurka John Kelly. Mr. Kelly ya ce an ɗauki sabon matakin ne da zammar hana 'yan ta'adda shigowa ƙasar ko kuma korarsu daga ƙasar, amma ya jaddada cewa dokar ba ta hana musulmai shigowa ƙasar ba.
Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yi maraba da dawowar ƙasar Morocco cikin ƙungiyar bayan fiye da shekaru 30 da ƙasar ta kwashe ba ta cikin tarayyar. Duk da cewa ba lalle bane dawowar ƙasar ya sa komai ya tafi daidai, shugabannin Afirka sun ce haɗin kan Afirka ya fi muhimmanci a wannan zamani na canji da ake ciki a duniya. A shekarar 1984 ne ƙasar Morocco ta fita daga cikin tarayyar saboda ƙungiyar ta amince da yancin yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai. Shugabannin Afirka sun ce a ƙarshe shawarar barin Morocco ta dawo zaɓi ne tsakanin haɗin kai da yarjejeniya. Ta wani gefen kuma, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa yau Talata dangane da gwajin makami mai linzami da Iran ta yi. Amurka ce ta buƙaci wannan zama bayan gwajin makami mai cin matsakaicin zango da Iran ɗin ta yi a ranar Lahadi. Wani ƙudurin kwamitin sulhu a shekarar 2015 ya haramta wa Iran gudanar da duk wasu ayyukan da suka danganci makami mai linzami da za a iya yin amfani da shi wajen harba makaman nukiliya.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata, ƙungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wadai da arangamomin da aka yi ko kuma ake yi a gabashin ƙasar Ukraine tsakanin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rasha da sojojin gwamnatin ƙasar, tana mai bayyana cewa fafatawar keta ƙa'idar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla ne a birnin Minsk. Kwanaki uku da suka shige aka fara fafatawa a kewayen birnin Avdiivka. Dukan ɓangarorin sun ce an kashe aƙalla mutane 8, haka kuma dukan ɓangarorin suna zargin juna da laifin ɓarkewar sabon rikicin, wanda gwamnatin Ukraine ta ce an fara shi ranar Lahadi a sassan da ke magana da harshen Rasha a gabashin ƙasar, ciki har da yankin Donetsk da 'yan tawaye ke riƙe da shi da kuma wasu yankuna da ke kusa da kan iyakar Rasha. A Donetsk kuma, shugaban 'yan tawaye mai neman samun 'yanci daga Ukraine ya faɗi cewa an yi fararen hula ɓarna sosai.
'Yan sanda a birnin Quebec sun tuhumi wani ɗalibin jami'ar ƙasar Faransa da Canada da laifin kisa bayan wani mummunan hari da aka kai ranar Lahadi a wani masallaci da ke birnin. Jiya Litinin da maraici ne aka caji matashin ɗan shekaru 27 da haihuwa mai suna Alexander Bissonnet da laifuka 6 da suka danganci kisa da kuma guda 5 da suka danganci yunkurin kisa a harin harbin da aka kai. An ba da rahoton cewa mutane takwas sun jikkata sanadiyar harin da aka kai a wata cibiyar addinin Islama da yammacin ranar Lahadi. Mutane biyar daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali a yanzu haka. Da yake magana a majalisar dokokin ƙasar jiya Litinin, Prime Minister Justin Trudeau ya ce an auna waɗanda abin ya shafa ne kawai saboda addininsu. To, labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko makonni kaɗan bayan harin da dakarun Najeriya suka kai a ƙaramin hukumar Kala Balge da ke jihar Borno bisa kuskure, wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama. Ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross, wacce ita ma ta rasa wasu ma'aikatanta a harin, ta aike da wakilai daga birnin Geneva domin jajintawa iyalan waɗanda harin ya rutsa da su. Wakiliyar sashen Hausa na talabijin ɗin muryar Amurka na taskar VOA, wato Husaina Muhammad, ta aiko mana da wannan rahoto.
Of misfire incidents in Ran Kala Balge, which affected some of our volunteers.
Ƙungiyar Red Cross ɗin da sun rasa membobinsu ne guda shida a cikin hatsarin. Shugaban tawagar ya ce sun zo ƙasa Najeriya ne domin yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu.
14 more colleagues, as well as the many lives which were lost.
Duk da cewa sun rasa membobinsu a wannan haɗari, hakan ba zai hana su ci gaba da aikin jin ƙai da suka saba yi ma jama'a ba.
Not only here in Maiduguri or in Abuja.
A nasa ɓangaren, shugaban ƙungiyar Red Cross ta ƙasa Najeriya ya ce ƙungiyar Red Cross ta saba aikin jin ƙai a koda yaushe a kuma ko ina, wanda a wannan karan ya shafi rayukan mambobin.
At this time it has included life.
Ya ce ƙungiyar Red Cross za ta ci gaba da haɗa kai da jama'a domin kawo ci gaba.
You and us have become one and we must continue to remain with you all through by the grace of God.
Shi ma mataimakin shugabar ƙungiyar Red Cross ta ƙasa Alhaji Malugu Biyo, wanda kuma dattijo ne mai faɗa a jihar Borno, ya ce sun yi matuƙar farin ciki da irin ziyarar da ake kawowa na ta'aziyya da kuma jajantawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Ya ce dukkan mai rai mamaci ne, a inda ya ƙara da cewa mambobin su rasa rayukansu ne a lokacin da suke aikin taimakawa jama'a.
Wannan suna aiki na agaji, aiki na tausayi, aiki ne na jin kai, saboda haka idan wani abu ya same su ko rashin lafiya ko wani sosai ko mutuwa, dole ne a taimaka don kira sora na baya kasu kariya.
Alhaji Mani Gubiyo kenan, wato mataimakin shugaban ƙungiyar Red Cross ta ƙasa a Najeriya, a cikin rahoton Husaina Muhammad, wakilinmu a sashen Hausa na ɓangaren talabijin. To, bayan cewa wasu ɗumbin makamai da aka yi a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya a jiya Litinin, masana harkar tsaro a ƙasar sun fara tsokaci dangane da wannan babban kamu da aka yi. Wakilin Babangida Jibril da ke Legas ya tambayi ya Komodo Tijjani Babagamawa mai ritaya yadda yake kallon wannan al'amari.
To, a zahirin gaskiya waɗannan abubuwa ne wanda yake na tashin hankali kwarai da gaske. Ba ma ya ƙasa irin Najeriya, irin abubuwan da muke ciki yanzu, in ka kula muna fama da yaƙi na Boko Haram, ga ishu na Niger Delta, ga kuma sace-sacen mutane da ɗauke shanu da ake a nan da zamfara da sauransu. Waɗannan abubuwa ne na tashin hankali kwarai da gaske, kuma ina daɗa godiya ga jami'an tsaro da 'yan kwastam da dukkan jami'an tsaro da muke da su a ƙasar nan, akan cewa su sa ido kula wannan abu ne wanda yake na tashin hankali kwarai da gaske. Yayin da bindiga suka shiga hannun waɗanda bai kamata ya shiga ba, to ka san ko akwai matuƙar tashin hankali a kowane ƙasa ne. Saboda haka wannan abu da Nigerian Customs suka yi abun a yaba musu ne, da kuma dukkan jami'an tsaro a sa idanu ga dukkan, ma ba wai nan kawai na Lagos ba, dukkan hududunmu da sauransu su sa idanu. Don wani abu ne na tashi hankali kwarai da gaske.
To, gani yadda ɗan watannin nan ake ta kama makaman nan a mako ɗaya da ya gabata, ma an kama wasu jiragen sama, wato masu sauka angulu da aka shigo da su ta filin jirgin sama a nan Lagos. Kana ga irin wannan makamai su ne ke fada hannun 'yan ta'addan nan da aka kasa gano bakin zarwawar rikicin a can baya?
Ne, kwarai da gaske. Ai, Allah ne yake karɓan addu'an 'yan Najeriya da kuma aiki na tukuru da jama'an tsaronmu da suke yi. Wannan yana nuna maka cewa waɗannan abubuwa dama ana da shigo da su ne daga ƙasar nan, yakan shiga hannun mutanen da bai kamata shiga hannunsu ba. Saboda haka waɗannan su ne suke kawo mana rigima, amma alhamdulillahi jama'an tsaronmu sun tashi sun tsaya sun jajirce, ina tabbatar maka da wayannan abubuwan za su sauki tunda aka kula yanzu an riga an gane bakin zaren inda wayannan abubuwa suke shigowa sau da kan na tabbatar da jama'a ba ma da ma an tsaro ba kawai kowa ya sa idanu duk sanda kaga wani abu da baka yadda shi ba to akai wa jama'an tsaro wannan shine zai saka samu ta zauna lafiya sannan a samu walwala da kwanciyar arziki insha Allah
to shin akwai wasu ka'idoji ne da ke tattare da shigo da makamai irin wannan har ake shigo da su ta inda ma za a ci jami'an tsaro ke sa ido
eh kware da gaskiya ai ba kowa bane ba wani individual da zai je kawai ya siyo makami ya shigo da shi kasa ba tare da ya bi dokoki da ka'idoji da sauransu sannan kuma ma ba inda aka ce a doka mutum ya je siyo bindigogi ya shigo da su ta kasan nan matukar wayannan daga jami'an tsaro za a same su kuma dole gwamnati sai ta san kuma sai an cancance daga wani kasa ne daga wani wuri za a kawo shi saboda kawai na abubuwan da mutanen nan suka yi ba bisa doka bane ba bisa order bane kuma dokar kasan nan dole ta yi aiki akan su because wayannan abubuwa ne wanda suke za su kawo mana tashin hankali da rin kwanciyar hankali a kasar mu saboda haka dole mutane su yi hattara su san wayannan abubuwa ba daidai bane kuma ba aikin su bane ba abin da ya kamata su yi bane wannan abubuwa ne na jami'an tsaro wanda yake akwai dokoki da ake bi kafin a yi wayannan abubuwa ko da su ba jama'an tsaron
to wasu za su ce ya kamata a ce an gurfanar da irin wayannan mutane a gaban kulle domin ya zama darasi amma sai ka na jami'an tsaro ya kike gano wannan shawara
eh kwarai da gaskiya wannan shawara ne mai kyau ai kullum abin da muke faɗi shine ba wani wanda ya fi karfin doka ko waye shi ko dan waye ko wani kabila ne daga ko ina ya fito matukar mutane suna so su zauna lafiya shine su bi dokan kasa su bi order su zauna lafiya saboda haka wayannan mutane a dole ne a gurfanar da su a gaban kuliya kuma doka ta aiki akan su saboda haka wannan abu ne wanda yake dole gwamnati ba ta dauke shi da wasa ba kuma ina tabbatar maka irin gwamnatin da ake da shi na gaskiya na adalci na rikon amana wayannan mutane za a gurfanar da su a gaban kuliya kuma ina tabbatar maka za a hukuntar da su
Iya kuma do Tijjani Baba gamawa mai rita kenan ku saurara tattauna wasu da baban gida Jibril. Ta kan wannan batu muke so ku kira ku fito fa albakacin bakin ku shine kuke kallon wani al'amari na cafke makaman da aka yi a Jihar ta Lagos. Amma kafin bude layukan mu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Watakila fa kai ka fada mu gargade mai gina da mu gunta. Mu gargade mai gina da gargade mai gina da mugunta gargade mai gina da mugunta kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina da mugunta gargade mai gina da mugunta kai yan uwa mu sa alheri zuciyan mu kai mana dadi amma fa mu bar gina da mugunta gargade mai gina da mugunta kuma shi mai gina da ya tabe nan
salai yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202 205 2655
To kar a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe 4 ne mani sura minti 16 mun samu kiran mu na farko daga jihar Gombe wane ne kallai
Abubakar Usman
ya wato muna maka lalle marhaban mallam Abubakar
ya aiki
alhamdulillah mun gode Allah
wallahi tunda nake ina ta nema ban taba kama ba sai yau
Allah sarki gashi ka same mu yau
wallahi to Allah ya mana albarka gaba ɗayan mu da ku
amin amin to me kake ganin me zaka ci dangane da abin da muke tattauna akai
ganin makamai
eh
mun goyi bayan yanda aka hana shigan Najeriya ta ko ina zai tarwa din nan
to malala mun gode
a wurin ne za a riga ka ba a riga kama kayakin da ba su da kyau Ubangiji Allah taimaka
amin to mun gode mallam Abubakar daga jihar Gombe ga kira mun samu daga jihar Niger wane ne kallai
to muna magana da Aminu Hassan Makusi da Kwazuri distinguished daga garin Ushishi.
Yawa muna jin ka Malam Aminu.
To alhamdulillahi alhamdulillahi kyabke kyabke da ake yi ma makaman ga to gaskiya suna da fa'ida amma abinda kan dame mu a kasan ga an kyabke to ina suwa suka kawo ina aka kai kuma ya aka yi da su kuma me suke nufin za su yi da shi ai shine matsalolin ba a sani amma kuma duk da haka hankali ne gare mu mu ma mu shirya a arewa ko kuma mu abuta hankali kamar na magidanci ya zama na kana da dan wannan makami a gida
malami ne naji ka ambaci
kuma shi ka aji
naji ka ambaci arewa ai ba a fayyace ko an ce ga wani bangare ne suke shiri ko kuma wani abu haka ba naji ka ambaci ya kamata arewa ma su
a to ai duk karshen ka canza ba arewa ne lamarin Boko Haram yake ba yanzu
to madalla Malam Aminu kenan daga jihar Niger a Najeriya bari mu je jihar Kaduna wani ne kallai
to ranke da dai barka da yammaci
sunana Murtala
ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to madalla muna jinka Malam Murtala
to madalla to gaskiya mun kara jinjina ma su hukumar custom dan mun gani an tabbubugawa a yanar gizo da jaridu har ogansu gaba ɗaya gashi nan an kama wannan makamai to haka ya nuna fa suna aiki amma kuma akwai sauran aiki shine cewa wani me zai hana na'ura ne ya kamata in ka kafin ma jirgi ne in jirgin ruwa ne in jirgin sama ne an yi scanning nashi kafin ma ya taso ko kan ya sauka an ga menene a ciki ne da sauransu kuma kaga lokacin Bitcoin da an taba kama wani jami'in custom aka ce na da hannu yurin safarin makamai har yanzu ba mu ji a duk da dai wancan gwamnati ta gabata har yanzu ba mu ji hukuncin da aka yi masa ba dole ne a dinga ma duk wanda ke da hannu hukunci wanda a nuna ma duniya haka kila ya zama izina ga masu son irin wannan hali na rashin kyautawa
madalla mun gode a Malam Murtala daga Kaduna har yanzu dai muna jihar Kaduna wani ne kallai
Bello sekretari.
Malam Bello muna jinka.
To, mana lalle gaskiya ne abuwa da jami'an kwastam suke da sojojin ɗan sanda na zakulo waɗannan waɗanda suke hana mu zaman lafiya. Alhamdulillah, ubangiji Allah ya ƙara musu nasara. Saboda kan dalaban tashi hankali ya kama ni la haula wala quwwata. Ya kashe kasuwanci, ya kashe komai a Najeriya. Najeriya ta tsaci saboda haka wannan kokari da kwastam da jami'an tsaro suke ubangiji Allah ka taimaka musu gaba su ƙoƙarin gwiwa da za su kasaro inna makiya Allah makiya annabi makiya jama'an Najeriya ubangiji Allah ka wargaza su ka wargaza ni su dima sun ni ya ubangiji Allah ka taimake mu kuma ka kasan mu nagode Muhammad Lalle Bello ka kashi daga nan Kaduna
mu ne da godiya a Malam Bello daga jihar Kaduna bari mu je Sokoto wani ne kallai
assalamu alaikum Muhammad Lalle kana magana da Kabira Bakar Ulan yaki shagaru lokar garin
wa alaikum salam Malam Kabira menene ra'ayinka yau
da farko gaskiya ina jinjina ma waɗannan jami'ai da suka yi wannan ainihin kokarin kama makamai wanda yake gaskiya ana ci gaba da samun haka to Allah ya so za a samu kwanciyar hankali yana da kyau a ce ga su jami'an tsaro na kwastam da na 'yan sanda da ma immigration da kowa dai ya taimaka ma ainihin shugaban ƙasa irin kokarin da yake yi na samar da zaman lafiya musamman arewa maso gabashin Najeriya wanda yake idan an kai sa ido da sauran jama'a kowa ya sa ido Allah ya so wannan ainihin abubuwa za su ragu kuma za a samu nasara ga ainihin yaƙi da ainihin wannan muguwar ɗabi'a ta shiga da ta shigowa da makamai wannan abun ya kamata a ce ainihin su sojoji ko kuma waɗannan jami'ai da an ka kama manyan su hukunta su daidai gurgurun da laifin da suka aikata domin ya zama darasi ga waɗanda ke ƙoƙarin taimakawa ma bai gurgun 'yan Najeriya da ke son shigowa da makamai domin a ci gaba da kace waɗanda ba su ji ba ba su gani ba na gari
to man gode malam Kabiru daga Sokoto ga wani kira mun samu daga Nasarawa wane ne kallai
hello daga Nasarawa ne
eh wake magana
eh Muhammad Usman ne
malam Muhammad Usman radio kana kusa da kai ko television saboda ina jin muryata tana amsa kuwa a nan gurin ka
kokari da suke sun ce wallahi abubuwan da suke yana da kyau eh da haka muna musu godiya
to ma madalla mun gode a Malam Muhammad bari mu je jihar Kebbi wani ne kallai kaman a layin na jihar ta Kebbi ya katse lambar da za a kira da ita ce 2022-2655 muna tattauna ne kan domin mu ji ra'ayinku dangane da batun makamai da aka kama a jihar Lagos a jiya ga kira mun samu daga Doguwa jihar Kano kenan wani ne a kallai Hello, na dogo kana jin mu?
Muhammadu Dambiba, eh.
Yawa to kadan daga murya kadan da kin nake jinka.
To, na ji kana ji go.
Yawa yanzu ina jinka.
Mu muna farin ciki da kiran makaman da ake kamawa a Najeriya.
Muna jinka Mallam Muhammad.
Duk mutumin da aka kama shi. Mun so a ce an hukunta shi daidai da abubuwan da yayi da abin da ya aikata. Kana jina?
Ina jin Mallam Muhammad.
Yawa, muna so duk mutumin da aka ce an kama shi a hukunta shi kamar yanda aka kama shi, kamar da hukunci ya tanada na Najeriya a yi masa.
To madalla Mallam Muhammad kenan daga Dogo a jihar Kano. Bari mu je Kaduna makwabciyar jihar ta Kano. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina tare da Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke garin Jaji a Kaduna Najeriya.
Adamu Jeji, menene ra'ayinka?
Ra'ayina da zan bada akan nan waɗannan mutane da an tabbatar tun da suna da laifi akan shigo da waɗannan makamai da jami'an tsaron da wanda suka shigo da abin, tun da sun shigo da shi dan aka shi bayan Allah ne, to kira na ga gwamnatin tarayya su a fara kashe su, a gwada makaman a jikin su, a ga cewa makaman na aiki.
Mallam Adamu Jeje, idan zamu musu adalci, Mallam Adamu Jeje, idan zamu musu adalci, ba a fayyace ko an tabbatar cewa lallai wannan makamai sun siyo su ne su kashe mutane ba, an dai kama su da su.
Farauta za a yi, farauta ba fa farauta za su yi ba, dan adam za a kashe da waɗannan makamai. To a fara gwada ƙarfin makaman a kan waɗannan mutanen da su jami'an tsaron da suke da hannu wajen ba da damar shigo da makaman nan. Wannan shi ne zai zama izina ga 'yan Najeriya da ma duk sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya. Ni ra'ayina kenan, a fara a kansu, a buɗe mana hukumomin su, a harbe su, a gani wannan shi ne izina a gare su. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi, ku tashi lafiya.
Mallam Adamu Jeje, ra'ayin Mallam Adamu Jeje kenan daga jihar Kaduna. Bari mu je Fatiskum jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Hello.
Hello, muna tare da kai na Fatiskum.
Ni ne Abubakar Abdullahi, wanda aka sani da Habu Zogo.
To muna jin Mallam Abubakar.
Ra'ayina shi ne wanda aka kama a mata hukunci daidai da laifin shi. Muna ji ana shan kama irin waɗannan makamai, amma shiru kake ji kamar zuma a randa. Amma da duk wanda aka kama shi da irin wannan makami a masa hukunci daidai da laifin shi, shine gobe za ka sake jin wani ya irin wannan aika-aikan ba. Ai, duk wanda ya taho da makami ba a bisa ka'ida ba, ai ya san abin da zai da shi, kuma su ma wanda suke kamawa sun san abin da zai da shi. Ai,
to madalla Mallam Abubakar kenan daga Fatiskum jihar Yobe. Bari mu je Jigawa. Wane ne akan layi?
Ma'azi Yalo, jihar Mawon Girki, Lekki da Karangari.
Mallam Ma'azi Yalo, menene ra'ayinka?
Gaskiya kamar makaman da ake kamawa, wannan wanda aka kama ya kamata a musu abin da abin da ya kama a Najeriya. Mai magana Ma'azi Yalo, jihar Mawon Girki, Lekki da Karangari.
To madalla, mun gode Ma'azi Yalo daga Jigawa. Bari mu je makwabciyar Jigawa jihar Kano. Wane ne akan layi?
Hello, Muhammadu Usman ne daga Kano.
Eh, muna jinka.
To ni ra'ayina, abinda nake so a yi game da waɗannan mutane, a yi kyakkyawan bincike tun daga jami'an kwastam da sun ci kwantina ɗin nan daga Port Authority da Securitin Port Authority da 'yan NAFDAC da kuma NDNEA, duk suna binciken kwantina kayan ta hito daga Port. Duk ya kamata a kama su, a yi musu hukunci daidai yadda sun. Waɗannan mutane an daɗe ana irin waɗannan abubuwa, amma sai a kama, sai a daina aiki, sai a kawo lauyoyi su dinga karanta chapta na iska daga ƙarshe, a ba da bailin mutanen nan a sake su dai. Shiyasa kullum ake aikata laifi Najeriya saboda rashin hukunci. Saboda haka ina kira ga ministan tsaro da kuma shugaban ƙasa da shugaban kwastam, lalle-lalle a yi kawo kwamiti, a yi ƙwaƙwarar bincike game da waɗannan mutane. Jami'an Port Authority, NDLEA da NAFDAC duk sai sun yi inspection container kan.
Da fatan wannan mai kira daga Kano zai mana afuwa, saboda lokaci ya ɗaga mana hannu. Muna godiya ƙwarai da gaske dukkanin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau. A yayin da a yau ne ake rike kofar saye da sayarwa na ƴan wasa a kasashen Turai, Adama Traore dan kasar Mali wanda ke buga ma club din Monaco na kasar Faransa. Club din nasa ya arashi ga club din Rio Ave na kasar Portugal. Da yake dai ba ai bayanin ko tsawon wani lokaci zai buga ma club din na kasar Portugal halin yanzu ba. Ita kuma kakar saye ƴan wasa na ci gaba da cin karanta ba babbaka a kasar China, inda ɗan wasan nan na kasar Brazil wanda shahara wajen saka kwallo a raga da ake ce ma Pato da ke buga ma club din Villarreal na kasar Spain, yanzu haka ya saka hannu don buga ma club din Tianjin Quanzhen na kasar China, ganin cewa kasa tabuka abun kirki tun zuwansa club din Villarreal na kasar Spain. Idan muka dawo a nan nahiyar Afrika kuma, yanzu haka dai a yau ne ake kammala ranar hutu da baiwa ƙungiyoyin da suka kai wasannin kusa da na ƙarshe na wasan ƙwallon ƙafa na kofin ƙalubalen ka na ƙasashen nahiyar Afrika, inda za a fafata tsakanin ƙasar Burkina Faso da ƙasar Misir ko Egypt, sai kuma ƙasar Ghana ta basgare ni da ita da ƙasar Kamaru, domin a tantance ƙungiyoyin da za su kai wasan ƙarshe da wanda za su buga masu neman matsayi na uku. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kusan shekaru 22 kenan tun lokacin da aka rattaba hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya a Dayton, wadda ta kawo ƙarshen rikicin ƙasar Bosnia, amma har yanzu 'yan tsageru masu ra'ayin riƙau tsakanin ƙabilun ƙasar Bosnia suna ƙoƙarin yaɗa ƙidar wariya da haddasa rashin zaman lafiya ga makwabta, har ma da gurɓata dangantaka tsakanin sauran ƙabilun ƙasar da kuma yaɗa ajandar fifita ƙabilarsu da za ta tayar da zaune tsaye a ƙasar baki ɗaya. Kamar yadda yarjejeniyar Dayton ta tanada, Bosnia Herzegovina ƙasa ce guda da ta haɗa da ɓangarori biyu masu 'yanci, ƙasar Bosnia Herzegovina da kuma jamhuriyar Srpska. Haka kuma yarjejeniyar Dayton ta kafa wani ofishin manyan jami'ai da zai tabbatar da ƙaddamar da yarjejeniyar. A shekarar 1997, ƙasashen duniya sun baiwa jami'an ƙarfin iko akan aikinsu da aka fi sani da bomb powers, don tabbatar da cewa ɓangarorin biyu na Bosnia Herzegovina sun mutunta sharuɗan yarjejeniyar da kuma ƙaddamar da ita. Cikin watan Satumbar shekara ta 2016, shugaban ƙasar jamhuriyar Srpska Milorad Dodik ya gudanar da zaben jin ra'ayin 'yan ƙasarsa kan tsayar da rana 9 ga watan Janairu a matsayin ranar 'yancin jamhuriyar Srpska. Saboda haka, a ranar 9 ga watan Janairu, shugaban ya jagoranci bikin ranar samun jamhuriyar Srpska, baki ɗaya zaben jin ra'ayin jama'ar da kuma ranar da aka tanada don tunawa da ƙasar kotun tsarin mulkin ƙasa ta soke su, wadda ta bayyana ranar a zaman ta nuna wariya ga mutanen da ba 'yan asalin Srpska ba da suke zaune a ƙasar. A saboda matakin da ya ɗauka na bijirewa kotun tsarin mulkin ƙasar, matakin ya keta doka da keta sharaɗin yarjejeniyar Dayton da kuma iya haifar da barazanar dagula yarjejeniyar. Ma'aikatar kuɗin ƙasar Amurka ta ƙaƙaba wa shugaba Milorad Dodik takunkumi. Hakan na nufin za a hana Mr. Dodik amfani da duk wata takardar da ya mallaka a Amurka, kuma an haramta wa duk wani ba'amurke yin wata hulɗar kasuwanci da shi. Daga kausan murya, Amurka ta yi Allah wade da duk wani abu da zai kawo cikas ga yarjejeniyar zaman lafiya ta Dayton. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wannan kuma shine labaranmu a takaice.
Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta kara ƙudurin aiwatar da umarnin takaita shigowar baki da shugaba Donald Trump ya gabatar, tana mai cewa Amurka ba za ta yi wasa da rayukan Amurkawa ba. Wannan matakin ba na hana shigowa ba ne ba kwata-kwata, an ɗan dakata ne na ɗan lokaci don samun damar yin bincike.
Masu haro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan yammaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu, za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da tsaya ne gabatarwa, sai Sa'ida Hamduna ta haɗa mana shirin da injiniyan mu Malam Suleiman. Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.